sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki, muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau ranar Talata 7 ga watan Nuwamba na shekarar 2023. Bayan labarin duniya kashi na farko, za ku ji cewa a Najeriya jama'a na ci gaba da koka kan tsadar kayan masarufi.
Da nake ni a rayuwata ban taba ganin tsananin rayuwa na rashin abinci da rashin kuɗi waɗanda zan ce kusan shugabannin Najeriya suka jefa mu a ciki ba.
Kamar kowace ranar Talata, za a ji shirin 'yan ƙasa da hukuma na Mahmud Ibrahim Kwari, inda shirin na wannan makon zai mai da hankali kan ƙorafin manoman rani da damina a fadamar masarautar Katagum da ke jihar Bauchi a arewa maso gabashin Najeriya, sai kuma sharhin jaridun Nijar. Amma kafin nan, ga Sarfil Hashim Gumel da halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Ga labaran duniya. Shugaba Joe Biden ya tattauna ta wayar tarhoji Litinin da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu, inda ya jaddada cikakken goyon bayansa ga Isra'ila a yakin da take da kungiyar Hamas, yayin da ya kuma jaddada wajibin kare fararen hular Falastin da kuma rage barna da fararen hular ke fuskanta yayin yakin. Shugabannin biyu sun tattauna yiwuwar samar da tsagaita wuta don baiwa fararen hula a Gaza damar ficewa daga yankunan da ake ci gaba da gwabzawa cikin ƙoshin lafiya, don tabbatar da ganin an kai agaji ga fararen hula da ke cikin bukata da kuma yadda za a iya sakin mutanen da ake garkuwa da su. Shugaban ya kuma yi tsokaci kan halin da ake ciki a yammacin kogin Jordan da kuma bukatar a hukunta masu tsoron ra'ayi kan ayyukan ta'addanci. Sun kuma aminci sake yin magana cikin kwanaki masu zuwa, in ji fadar White House. A ɗaya ɓangaren kuma, sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira da gaggauta tsagaita wuta a Gaza, wanda ya ce tana zama tamkar makabarta ga ɗaruruwan ƙananan yaran Falastinawa a kowace rana, yayin da kuma tun sulhu ya ci gaba da tsayawa cik kan ɗaukar kowane irin mataki. Hanyar wucewa gaba a bayyana take, kamar yadda ya shaida manema labarai a Majalisar Ɗinkin Duniya a dakatar da buɗe wuta na jin ƙai yanzu. Ya ce dole ne dukkan ɓangarorin su mutunta nauyin da ya rataya a wuyansu ƙarƙashin dokar jin ƙai na ƙasa da ƙasa, kuma babu wani ɓangare da ke cikin rikicin da ke sama da doka. Wannan yana nufin sakin mutanen da aka garkuwa da su a Gaza ba tare da wani sharaɗi ba. Yanzu, in ji shi game da maza da mata 240 da Hamas ta sace a lokacin harin 7 ga watan Oktoba a cikin Isra'ila. A ranar Litinin ne hukumar soja da ke mulkin ƙasar Mali ta yi watsi da zargin da wata ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta yi na cewa sojojinta da sojojin hayar Rasha sun kashe fararen hula 40 a wasu harare 3 da suka kai. A birnin Bamako, ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta ce rahoton na ƙungiyar Human Rights Watch da aka fitar a makon da ya gabata ya ɗauki matakin son zuciya da son rai wajen sanya sojojin ƙasar daidai da ƙungiyoyin 'yan ta'adda masu ɗauke da makamai. Ƙungiyar Human Rights Watch ta ce ƙungiyoyi masu tsoron ra'ayi da sojojin Mali sun kashe aƙalla fararen hula 175, waɗanda yawancinsu yara ne tsakanin watan Afrilu zuwa Satumba, inda suka yi Allah wani da kisan gillar da aka yi fararen hula a matsayin laifukan yaƙi. Ƙungiyar agaji ta Human Rights Watch mai hedikwata a birnin New York ta ce ƙungiyar tallafa musulunci da musulmi mai alaƙa da Al-Qaida ce ta ɗauki alhakin kashe fararen hula aƙalla 135 a harbi da ta kai.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke ɗauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. Tun bayan cire tallafin man fetur a Najeriya, al'ummar ƙasar ke kokawa kan yadda kayan abinci tashin goron zabi a ƙasar, da hakan ya sa mutane da dama musamman masu ƙaramin ƙarfi ba sa iya cin abinci sau uku a rana, ko da yake gwamnatin tarayya ta ce tana ci gaba da ɗaukan matakan shawo kan wannan al'amari. Daga Abuja, ga rahoton da wakiliyarmu Hauwa Umar ta aiko mana.
A halin da ake ciki yanzu a Najeriya, kudin masara da buhun shinkafa na neman ninka albashin karamin ma'aikaci da masu karamin karfi. Haka kuma hauhawar farashin kayan ya sa kananan 'yan kasuwa cikin fargaba da zulumi, ta yadda mutane za su iya mallakar kayan abin sayarwa a kasuwa. Hakan ya sa 'yan kasuwa musamman masu karamin jari jarin nasu yake karyewa sakamakon tashin kaya a wurin tsari da yawan karbar bashi daga wurin masu sayan kaya. Na shiga kasuwar Kaura dake babban birnin tarayya Abuja don jin yadda farashin kayan suke, inda 'yan kasuwar suka bayyana yadda farashin kayan yake hawa da kuma dalilai.
Sunana Suleiman S. Moriki. Farashin kaya a yanzu alhamdulillah akwai wanda suke saukowa, wasu kuma suna hawa. Irin tattasai, tarugu sun sauko, albasa kuma tana hawa. Da are, abin da yake kawo hawa farashin kaya ba komai bane irin rashin zaman lafiya. Ba a barin manoma suna noma kamar yadda suna yi da. Idan gonarka akwai na bakin gari wanda suke cikin jeji sosai, barayi sun mamaye wajen, ba za ka samu dama ka noma su ba gabaki daya.
Sunanan Lucy. Muna sa da su shinkafa, wake, masara, da soron magi. Da muna sa da shi 1000 da, amma yanzu ya shiga 1500.
Kamar mudin ita shinkafar waje fa.
15 da, amma yanzu ya shiga 18. Da muna sa da wake 900, amma yanzu ya zama 15. Akwai su irin man gida, da ana sa da man jadin nan. Sister, amma yanzu ya shiga 75. Yau kin je kasuwa kiji price ya canja. Ina ta kara ko da rana ina ta kara.
Wani magidanci mai suna Ibrahim Muhammad ya ce halin da ake ciki na tsadar rayuwa kan kawo sabani tsakanin iyali.
A da akwai abubuwan da aka ce kana da albashi mataki ma misali kana karban naira 25,000 a wata, to zaka shiga da ita kasuwa zaka ce fani da har ya kai ka wannan wata ba tare da wani yaji kukanka ba ko kuma wani yaji ma ya kake gudanar da rayuwarka. Wanda a yanzu sabanin haka, a yau idan naira 100,000 kake karba a wata, to bana tunanin za ta yi ma cikakken sati biyu na yanda za ta tafiye ma da abubuwan da kake faruwa a gidanka. To idan ba kai zuciya ne sawa sai kaga irin wannan lokaci da ake magana ta Allah, mutane da yawa gidaje suna samun sabani da iyalansu.
Sunana Salisu Shaibu. Kusan komai ya dade ku, sannan kuma albashin naku ma'ana a turance ba a review din sa ba, yanda ya kai cewa ba za ka rinka ganin tsadar abubuwa. Wani lokacin an baka albashin naka ya zo hannunka, zaka ga cewa da ka dan sai wani abu sai ga ya zama rara, ka san akwai kuɗin mota akwai wane ne. Wallahi wani lokacin albashin baya ma kwana biyar, kuma sai ka auna kana da kusan kwana 25 gaba.
A nasa bangaren, Awal Kabir Indabawa ya dora alhakin halin da 'yan Najeriya ke ciki da tsananin rayuwa kacukan akan gwamnatin kasar.
Ina da shekara kusan 54, amma tunda nake ni a rayuwa ta ban taba ganin tsananin rayuwa na rashin abinci da rashin kuɗi waɗanda zan ce kusan shugabannin Najeriya suka jefa mu a ciki ba. Na je Burkina Faso, na je Niger, na je Ghana, na je Togo, na je Benin, amma ban ga suna irin cikin tsananin rayuwa da ake ciki na rashin abinci ba. Kullum in ka tambaya sai a ce an ƙara wai dala ta yi tsada, kuma amma gaskiya dai kura da dala babban abin da nake ganin ya ja wannan abin kamar rashin tunanin da gwamnati suka yi lokaci guda. Ban san dalili ba, zalunci ne ko menene ya kawo, amma dai akwai rashin tunanin da rashin iya shugabanci yasa lokaci guda kawai aka ce wai an cire tallafin man fetur wannan wannan lokacin ya samu ka shiga cikin masifar rayuwa.
Duk da haka 'yan Najeriya dai na ganin za a iya samun sauƙin rayuwa idan har gwamnati ta tsaya tsayin daka wajen yin abin da ya dace, yayin da wasu ke ganin gazawar gwamnatin kasar wajen dogaro da man fetur alhalin kasar tana da arzikin ma'adanai da kasar noma. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hawwa Umar. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga Sarfil Hashim Gumal dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Ɗaruruwan Yahuda masu fafutuka na Amurka sun mamaye mutum-mutumin 'yanci na New York cikin lumana ranar Litinin don neman tsagaita buɗe wuta a Isra'ila da kuma kawo ƙarshen mamman kisan ƙare dangi da ake wa fararen hula a Gaza. Sanye da baƙaƙen riguna masu ɗauke da takin Yahuda na buƙatar tsagaita buɗe wuta a yanzu, ko kuma ba da sunanmu ba. Masu zanga-zangar sun ɗaga tutocin da aka rubuta duk duniya na kallo da Falastina su kasance masu 'yanci. Mahalarta zanga-zangar daga cibiyar fahimta gabas ta tsakiya sun buƙaci a kawo ƙarshen kisan kiyashin da Isra'ila ke wa Falastina fararen hula a Gaza. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗi jiya Litinin cewa a jawabinsa na faifan bidiyo cewa rashin tunani a tattauna batun gudanar da zaɓe a Ukraine a lokacin yaƙi, ya yi kira da haɗa kai domin kaucewa tattaunawar siyasa mara ma'ana. ya kamata mu gane cewa wannan lokaci ne na tsaro, lokacin yaki wanda makomar ƙasa da al'ummarta suka dogara ga shi, in ji shi. Ya ci gaba da cewa yayi imani cewa zaɓe bai dace da wannan lokaci ba. Zelensky ya ce yana da matuƙar muhimmanci a mayar da hankali kan ƙalubalen soji da Ukraine ke fuskanta, yayin da take ƙoƙarin fita ta kaso jirgin Rasha da suka mamaye kusan kashi biyar na yankunan ta fiye da watanni 20 bayan kaddamar da wani gagarumin farmaki a watan Fabrairu 2022. Daga ƙarshe, hukumomin agaji sun ce ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da ambaliyar ruwa sun kashe mutane aƙalla 30 tare da raba dabbai da muhallansu a Kenya da Somalia. A Somalia, gwamnatin tarayya ta ayyana dokar ta ɓace ta ƙasa bayan matsanancin yanayin kashe mutane aƙalla 14 tare da lalata gidaje, tituna da gadoji. Jami'an gaggawa da ceto na ƙoƙarin kai ɗauki ga mutane kimanin 2,400 da ambaliyar ruwa ta ritsa da su a gundumar Luk da ke kudancin jihar Jubaland ta Somalia. Ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a Somalia ya biyo bayan fari na shekaru huɗu a jere. A makwabciyar ƙasar Kenya, ƙungiyar agaji ta Red Cross ta faɗi jiya Litinin cewa adadin waɗanda suka mutu ya ƙaru zuwa 15 tun bayan da aka fara ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a ranar Juma'a.
A gaida Sarfil Hashim Gumal da ya karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan faifai. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma yaɗa shirye-shiryen ne akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashinmu ta BOA Africa akan mita 102.5. Kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
‘Yan ƙasa da hukuma.
Ka sha ake cikin kada zalunci, mai za ka faɗa a cikin ‘yanci, mai wannan hali yau shine komai ya fada mana kariya ne don sallogar zambo ne mai yin wannan lananne ne.
Masaurare assalamu alaikum, barka da saduwa da ku cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Wasu mutane sun zo sun ce kuna karkashin commissioner na gona, sun ce mana su ne committee da aka yi da za su yi certifying, reapportion da kuma on hire basis akan filin da muke da certificate da shi.
Bayan da za a yi talaka yana cin abinci rana ɗaya ka zo ka katse shi, wallahi ka samu saukin kai, wallahi ba zai yiwu ba.
Sun ce ba karba ba ne za su sabunta ne.
Ai duk wanda aka ce ya fi ka wayo ya iya rubutu da biran nan ka kiyaye shi ka tsorace shi. Yawwa kar a zo a yaudare mu muna zaune mu a shiga tunar mu, ba za a yi motsi ba sai an kama wuyan mu. Sannan an ga yin motsi mai za ka yi kara, wace kara za ka yi an kama wuyan ka?
An wannan fadama ta mu gadanta muka yi, an ba dorin dosuno bane a kanta domin ainihin garin mu ya samu suna sane daga wannan fadamar.
Takaddamar filin fadamar noman rani da na damuna a yankin arewacin masarautar Katagum a jihar Bauchi ta arewa maso gabashin Najeriya shi ne batun da shirin zai tabo a yau. A dakace mu
fitina barci ta gaba ta fita, Allah wadaran mai ta dota da waɗanda suke da dajawo ta hakanan da waɗanda ka kawo ta, Allah ka gare mu da tashin ta.
Madalla masu rare batun mallakar filaye domin hada-hadar rayuwar bil'adama kamar noma da kiwo da gina muhalli da sauran muhimman bukatu na ci gaba da zama kalubale a sassan duniya. A nahiyar Afirka, Najeriya na cikin kasashen da akan samu takaddama game da filayen kiwo da noma, wadda a wasu lokutan kan rikide ya zama tarzoma tsakanin Fulani da manoma. Kazalika akan samun makamancin wannan takaddama a tsakanin mazauna biranen kasar da hukumomin da ke kula da taswirar tsara birane da gine-gine. Hakanan irin wannan rashin jituwa na wakana a tsakanin ɗaiɗaikun mutane. Yanzu haka takaddama ce ta kaure a jihar Bauchi da ke yankin arewacin kasar ta Najeriya kan wannan batu na filin noma da kiwo, inda manoma maza da mata fiye da 5,000 da ke sana'ar noman rani da damuna a fadamar Gabu, wadda aka fi sani da rafin Gabu na garin Gadau da ke karamar hukumar Itas Gadau a masarautar Katagum yankin arewacin jihar ta Bauchi. Malam Garba Muhammad Gadau shi ne shugaban Gabu Young Farmers Club, ya yi karin bayani kan korafinsu.
Ina so na yi korafi ne ga gwamnatin jihar Bauchi akan abu da yake faruwa, ake mana barazana akan fili da muka samu certificate dinsa tun 5 ga watan 6 1980 a lokacin gwamnatin gwamna Abubakar Tattare Ali. A wani lokacin aka ba mu hekta 100 wadda take da certificate na Katagun local government. To barazana da ake mana ita ce kamar iyo, wasu mutane sun zo sun ce committee ne suna karkashin commissioner na gona na wannan lokacin na Bauchi, jihar Bauchi. To sun zo su sun ce mana su ne committee da aka yi da za su yi certifying, reapportion da kuma on hire basis akan filin da muke da certificate da shi
a
sake fasali. Yawwa kuma a waisa da certifying ai ana nufin a sake ma tabbatar da abin da takaddarsa kenan. To wanda mu kuma muna da takaddarsa wadda hukuma ce ta bamu a kuma karkashin gwamnatin farar hula ta farko ta Alhaji Shehu Shagari, wanda lokacin gwamnan jihar Bauchi Alhaji Abubakar Tattare Ali yana gwamna, aka bi aka samu wannan certificate mu a lokacin ina dan secondary school. Kaji yanzu dai muna da shekara 43 a matsayin muna aiki a gurin, kuma tunda aka bamu ba mu daina aiki a gurin.
Hajiya Hadiza Gadau da ke jagorantar ɗumbin matan da ke gudanar da hada-hadar noma a wannan fadama ta Gabu na cewa
wannan karbakan gaskiya mu barazana ne a gare mu, kuma zai kawo mana rashin kwanciyar hankali. Dan bayan da za a yi talaka yana cin abinci rana ɗaya ka zo ka katse shi, wallahi ka samu saukin kai, wallahi ba zai yiwu ba.
Sun ce ba karba ba ne za su sabunta ne.
Ai duk wanda aka ce ya fi ka wayo ya iya rubutu da biran nan ka kiyaye shi ka tsorace shi. Yawwa kar a zo a yaudare mu muna zaune mu ba mu san komai ba. Yawwa a zo a shiga tunar mu, ba za a yi motsi ba sai an kama wuyan mu. Sannan an ga yin motsi mai za ka yi kara, wace kara za ka yi an kama wuyan ka? Gaskiya ba mu yarda da wannan ba. gwamnan Bauchi na san gwamna ne mai adalci, tunda shi da wancan karan ma da aka ce an ce da bakin sa yace ba bakin sa, saboda haka yanzu ma muna sake gaya masa wannan abu fa har yanzu fa bai wuce ba, kuma suna cewa da yawun sa. Yawwa, muna so gwamna ya wanke kansa. Yawwa, muna so gwamna ya wanke kansa, har yanzu suna cewa da yawun sa. Mun san gwamna ba yanda za a yi jama'a su kashe lokacin su zabe shi a ce ya kawo musu masifa. Wallahi ba zai yiwu ba. Kowane shugaba yana tattalin mutanen kasar sa, yana tattalin zaman lafiya a kasar sa. Kowane lokacin da aka zo campaign, zamu kawo muku security, zamu kawo muku masu tsaro, za a kawo mana masu tsaro, an karbe mana manomi, me za su zare mana? Eh, mu mai ba mana. Me za mu zauna mu yi an karbe mana gundu zamu yi noma? Ai barin kasar zamu yi. Sai mu tafi inda za a je a karbe mu. Yau wanda an karbe mana. In har mun yadda an karbe mana kenan. Yan ku ba mu yadda ba to sai yadda. Yawa yanda aka mutu aka bar mana, mu ma haka zamu fita bar wani baya. Wannan haka yake.
Nan gaba a cikin shirin zamu ji abin da hukumomin yankin Itas ga dauke fadi akan wannan batu.
Abin da mutun ne yan dace hanshaki kuma ingantacce mai karfi ga shi amintacce da basira ilmi ta tacce da fari da baki ne ji ko na mace. Harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana cikura ya bido haƙƙinsa ya tattara kodi kote na sasamura.
Madalla masare bayanai daga yankin Itas ga Dau sun ce a yayin gangamin yakin neman ƙuri'a da ya kai yankin, gwamnan jihar Bauchi Bala Muhammad ya baiwa waɗannan manoma tabbacin cewa babu zancen kwace musu fadamar noma. To amma Yakubu Sa'idu da ke zaman shugaban riko na ƙaramar hukumar Itas ga Dau din, wanda a yankin sa wannan fadama take, na cewa
mu a shirye muke gwamnati da cewar wannan al'umma su zo su mana bayani na fahimta a cire son zuciya. Su ɗan ga ɗaune, ni ɗan ga ɗaune, na san tarihin da ba san san tarihin da ba. Kuma mu ajiye maganganar takardu na bogi ko na wani abu da ake ta rike da su, wata takardar ai tafi ne ma ta fi ta amfani, saboda akwai maiko a ciki. Amma wannan gona in suna so a zauna a yi magana da gwamnati, a shirye muke. Mu ba mu da abin da ya wuce talaka, ba mu da abin da ya wuce al'ummar Itas ga Dau, local government ko jihar Bauchi.
Sun ce ma gwamna ya san da shi duk da lokacin da ya tabbatar musu da
dama. Duk a gaban mu aka yi ya ce ba za a karfa guri ba, su je su ci gaba da noman su. Muna sauraron maganar gwamna har zuwa yau ko gobe, in ya ce a je a aune guri a sake tabbatar musu da shi. Itas ga Dau local government ku yi certificate ku ba su, na ba wa community na ga Dau. Shikenan sai mu dawo rigimar leadership na gari, kuma na matsayin mu na yan gari da mu ma manoma ne, sai mu zo mu yi wannan. Amma bayan wannan kan babu wani abu da mu gwamnati har yanzu ta fito a bayyane take mana ga abin da take da nufi da wannan waje.
To sai dai Malam Muhammad Kamis Garba, daya daga cikin manoma a waccan fadama ta Gabu, yayi nasa tsokacin.
Muna dai zargi akwai wani basaraicin gargajiya na wannan yanki nan, yanzu haka yana mallake da fadamar da ta kuma ta mun nan girma ta kai biyun da ba. Wannan fadama tana cikin foreign reserve da ake fada. Duk wanda ya san foreign reserve a kamar hukumar Itas ga Dau to ya san da wannan. Saboda haka wannan fadama ta mu dai ba ta cikin ma foreign reserve da ake fada. Ita kona tasa da wancan dam su ne suke cikin foreign reserve. Bauchi foreign reserve ma babu shi, shi ma ya zama gonakin waɗansu mahukunta da suka gabata. Saboda haka wannan shi ne kukanmu, mu wannan fadama ta mu gadanta muka yi. Yawwa, mu ba ɗorin ɗosuno ba ne a kanta, domin ainihin garinmu ya samu sunansa ne daga wannan fadamar. Sunan wanda ya kafa ga Dau mai Gabu, ma'ana sarkin Gabu, daga nan ne kuma garin ya samu sunansa ga Dau. Wannan yana nan a cikin tarihi, duk wanda ya sani ya san wannan. Kuma karɓan wannan fadama ta mu, sai dai in mutum ya zo ya kafa bariki, duk wanda ya fita jeji sai a harbe shi. Saboda haka muna roƙon mai girma gwamna da ya zo ya inganta mana wannan fadama, ya yi watsi da maganar waɗancan 'yan baranda masu son ci gaban iyayen gidansu ba a kuma su talakawa ba.
To Allah ya kyauta, masu rai da haka shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau ya kammala. Sai makon gobe idan Allah ya kai mu, ya zo a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Abdulwahab Muhammad Mahmud Ibrahim Kwali daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Afirka akwai wasu 'yan yunwa da suke karɓo kurɗi da yawa, rikici duka suke jawowa.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari yanzu kuma lokaci ne da Sula Mumuni Barma zai kawo mana sharhin jaridin Nijar.
Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Ayur Info, wacce ta ruwaito cewa kotun Sedeo ta daga shari'ar da ke tsakanin ECOWAS da hukumomin Nijar waɗanda ke korafi game da takunkumin da kungiyar ta kakaba wa ƙasar. Yanzu dai sai a ranar 21 ga watan Nuwamba ne za a fafata, bayan da ɓangaren da ake ƙara ya buƙaci a bashi isasshen lokacin fahimtar abin da ake zarginsa da aikatawa. Yanzu ta ce kotun a zaman na Litinin 6 ga watan Nuwamba ta kuma ayyana ranar 30 ga wata a matsayin wacce za ta sanar da hukuncin da ta yanke a shari'ar da ke tsakanin shugaba Bazoum da iyalinsa, waɗanda ke zargin hukumomin mulkin soja da toye masu 'yancin walwala da na kai da kawo. Jaridar Le Monde Aujourd'hui ta ce wasu shugabannin ƙasashen yammacin Afirka sun fara zargin shugaban ƙasar Togo da cin amana saboda yadda ya ki ba da haɗin kai wajen zartar da takunkumin da Sedeo ta saka wa Nijar. Jaridar ta ce Florian Simbe, wanda tun a tashin farko ya yi watsi da shawarar amfani da ƙarfin soja a yunkurin warware rikicin Nijar, bai yi wata ba wajen baiwa Majalisar Ɗinkin Duniya izinin ratsa ƙasarsa don isar da kayayyakin agaji zuwa Nijar. Haka kuma ya buɗe tashar jirgin ruwan Togo domin 'yan kasuwar Nijar su sauke hajojin da suka yi oda daga ƙetare, matakin da bai yi wa wasu takwarorinsa daɗi ba. Jaridar murya La Voix de Niger ta ce watanni uku bayan juyin mulki, 'yan Nijar na nuna ra'ayoyi mabambanta game da abubuwan da suka biyo bayan wannan al'amari, yayin da wasu suka tsinci kansu cikin murna da zumuɗin sauyin da aka fuskanta, wasu na nuna ɓacin rai da yin da na sani. Jaridar ta ce wani babban abin da aka gano a tsawon wannan lokaci shine yadda jama'ar Nijar ta nuna jimiri maras misali a tarihi, wanda wasu ke ganinsa a matsayin wani abin da ya kamata al'ummomi su koyi da shi. Mu ƙarƙare da jaridar L'Eclosion, wacce ta bayyana cewa matasa sun koka game da rashin samun guraben gogewar aiki bayan kammala karatu sakamakon yadda cuku-cuku ya samu gindin zama a ma'aikatan gwamnatin Nijar da masu zaman kansu. Jaridar ta ambato wasu matasan suna kokawa game da yadda a yau aka kai matsayin da muddin baka san wani ba, samun irin wannan dama ta gogewa akan aiki abu ne mai matukar wuya. Misalin yadda wani daga cikin irin waɗannan yara da suka kammala karatu ke cewa sama da watanni uku ya ajiye takardunsa a ma'aikatu aƙalla hudu, amma shiru ba wanda ya waiwaye shi. Sule Umuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To madalla a gaida Sule Umuni Barma. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
To a takaice, shugaba Joe Biden ya tattauna ta wayar tarho jiya Litinin da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu, inda ya jaddada cikakken goyon bayansa ga Isra'ila a yakin da take da kungiyar Hamas, yayin da ya kuma jaddada wajibcin kare fararen hula Falastini da kuma rage barnar da fararen hula ke fuskanta a yayin yakin. A ɗaya bangaren kuma, Sakataren Janar Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira da gaggauta tsagaita wuta a Gaza, wanda ya ce yana zama tamkar makabarta ga ɗaruruwan ƙananan yaran Falastinawa a kowace rana, yayin da kuma tunsulu ya ci gaba da tsayawa cik kan ɗaukar kowane irin mataki. A ranar Litinin ne hukumar soji da ke mulkin ƙasar Mali ta yi watsi da zargin da wata ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta yi na cewa sojojinta da sojojin hayar Rasha sun kashe fararen hula 40 a wasu hare-hare uku da suka kai. A birnin mako, ma'aikatar harkokin wajen kasar ta ce rahoton na kungiyar Human Rights Watch da aka fitar a makon da ya gabata ya ɗauki matakin son zuciya da san rai wajen sanya sojin kasar daidai da kungiyoyin 'yan ta'adda masu ɗauke da makamai.
To masu sauraro, da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar da Kamaru, ƙarfe 3 agogon Ghana ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri, ciki har da noma tushen arziki. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, musamman Sarfil Hashim Gumel da ya karanto labarai, sai kuma Solomon Abo da ya daidaita mana sauki da ba da umarni, da ma injiniyanmu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe ke salama da ku daga nan sashin Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC.